Sidudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na kunshe ne da sabon matakin tunkarar miyagun iri a Kaduna. A Jamhuriyar Kamaruma, gwamnatin shugaba Paul Biya ta zama da ƴan aware don samun salama a yankin arewaci da ke magana da Ingilishi. Adama Garam ta Jamhuriyar Niger kuma, kungiyar ƴan jarida ta shirya wa ɗalibai horon fahimtar labari mai inganci kafin wallafawa. Muna da shirin tubalin tsaro inda zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin kawo muku waɗannan, ku saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara fada da kokon baranta na neman taimako don magance mummunan tasiri da cutar COVID-19 ke yi kan fannin lafiya da kuma tattalin arzikin wasu sassan duniya da cutar ta fi kamari. Majalisar ta kai adadin kuɗaɗen da take nema ne zuwa dala biliyan 10.3, inda ta yi gargaɗin cewa kin ɗaukan mataki a yanzu zai iya sa a rasa rayuka bilan adadin a kuma kashe tiriliyoyin daloli a nan gaba. Yayin wata hira da ya yi da manema labarai, shugaban sashen gudanar da ayyukan jin kai na majalisar Mark Lowcock ya ce, har sai mun ɗauki mataki yanzu, idan kuma ba haka ba, za a tafka asarar rayuka sama da abin da aka gani daga illar cutar. Tun a ƙarshen watan Maris, Majalisar Ɗinkin Duniya da farko ta nemi taimakon dala biliyan 2 saboda tallafa wasu ƙasashe 40 wajen yin yaƙi da cutar ta COVID-19 wacce sabuwar coronavirus ta haifar. Yayin da kwayar cutar ta ci gaba da yaduwa, ta sake yin makamancin wannan kira na neman taimakon dala biliyan 6.7 a watan Mayu, amma dala biliyan 1.6 kaɗai ta samu na waɗannan kuɗaɗe. Ikuwar neman taimakon a yau Juma'a wani yunkuri ne na tallafawa mutum miliyan 250 a ƙasashe 63 musamman a nahiyar Afirka gabas ta tsakiya da kuma yankin Latin Amurka. Daga cikin sama da mutum miliyan 13.6 da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duk faɗin duniya, kashi 1/3 sun fito ne daga ƙasashen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke son ta taimakawa. Daga cikin waɗannan yankuna, Latin Amurka ne yankin da lamarin ya fi kamari. To a nan Amurka kuwa, adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a ƙasar sai ƙara hauhawa yake yi, yayin da gwamnonin jihohi ke ba da saƙonni masu karo da juna kan yadda za a magance wannan annoba. Ana samun waɗanda suke kamuwa a kullum sama da 60,000, abinda ya saka ɗaya daga cikin manyan shagunan sayar da kayayyaki na Walmart ya buƙaci dole kwastomominsa su riƙa saka ƙyallar rufe baki da hanci a rassansa 5,000. Gwamna K.E.B. na jihar Alabama da ke kudancin Amurka ya umarci duk mazauna jihar da su fara saka takunkumin rufe fuska daga jiya Alhamis, yayin da jihar ta ba da rahoton samun kusan 50 da suka mutu a ranar Laraba. Gwamnan Montana Steve Bullock da ke yammacin Amurka ya sanya cewa dole ne a saka takunkumin rufe fuska a dukkan wuraren taruwar jama'a ƙananan hukumomi, inda mutum hudu ko sama da haka aka gwada sai suna ɗauke da COVID-19. Amma a jihar Georgia da ke kudancin Amurka, inda aka samu kusan mutum 3,900 a matsayin sabbin waɗanda suka kamu, wanda shine adadi mafi yawa tun lokacin da annobar ta fara, gwamnan jihar ɗan jam'iyyar Republican Brian Kemp ya fitar da wata sabuwar doka da ta hana garuruwa tilasta saka takunkumi, duk da cewa yana ba wa mutane ƙwarin gwiwar su rika saka takunkumin. Ya kuma faɗaɗa dokar yin nesa-nesa da juna a faɗin jihar. Amurka, Birtaniya da Canada sun zargi Kremlin da kitsa wani shirin satar bayanai da ke gudana a kamfanonin haɗa magunguna da cibiyoyin bincike da ke ƙoƙarin neman rigakafin cutar coronavirus. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a jiya Alhamis, gwamnatocin ƙasashen uku sun ce an fara yin wannan kutse ne tun a watan Fabrairu, kuma tun daga lokacin ake ci gaba da yi babu ƙaƙƙautawa. Cibiyar da ke kula da rumbun bayanan ƙasar Birtaniya, wanda wani ɓangare ne na hukumar leƙen asiri ta GCHQ ce, ta fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa wacce ta haɗa da takwarorinta na Amurka da Canada. Jami'an sun gano cewa wani gungun masu satar bayanai na kasar Rasha da ake kira APT-29 da ake walakabi da Cozy Bear suka gudanar da satar bayanan. Sai dai hukumomin Rasha sun musanta hannu a kutsen satar bayanan da ya shafi coronavirus, inda ta ce binciken neman rigakafin da Moscow take yi yayin isa sosai. Kuma Rasha ce ta zama ƙasa ta farko wajen samun rigakafin farko na wannan cuta. Adadin mutanen da rahotanni suka ce sun kamu da cutar Ebola a yammacin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Yaɗar wanda aka gani a lokacin da cutar ta ɓarke a shekarar 2018 a wannan yanki, a cewar Hukumar Lafiya ta Duniya WHO. Haji Alhams, daraktar hukumar ta WHO a nahiyar Afirka Dr. Matshidiso Moyoti ta ce, a yanzu ana da adadin mutum 56, kuma wannan babban abin damuwa ne, musamman idan aka yi la'akari da cewa adadin ya haura 54 da aka gani a shekarar 2018. A cewarta, kalubalen da ake fuskanta wajen yaƙi da cutar ta Ebola, yayin da ake ƙoƙarin daƙile annobar COVID-19 ya ƙaru, saboda rashin kuɗaɗe da rashin kyawun hanyoyin isa yankin da cutar ta Ebola ke ƙaruwa. Rahotanni sun yi nuni da cewa idan har ba a samu ƙarin tallafi ga fannin lafiya, musamman abin da ya shafi allurar rigakafin cutar ta Ebola ba, da samar da kayayyakin gwaje-gwaje da bin diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da masu cutar, kuɗaɗen tallafi dala $1.75 million da hukumar lafiya ta WHO ta samu za su ƙare nan da wasu 'yan makonni masu zuwa. Daruruwan masu zanga-zanga a Tunisia da ke yin kira ga gwamnatin ƙasar ta cika alkawarin da ta yi na samar da ayyukan yi sun datse wata muhimmiyar tashar samar da mai da ke kudancin ƙasar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shaidu sun ce masu zanga-zanga sun rufe tashar mai suna Kamor, duk da cewa an jibge sojoji domin su yi gadin tashar ban.
Tsaye za mu fara da wannan rahoto da ke bayyana shirin gwamnatin Kaduna na amfani da taimakon fararen hula wajen inganta lamarin tsaro. Wannan dai mataki ne na kawo ƙarshen yawaitar miyagun iri da ke illa ga zaman lafiya a jihar. Isa Lawal Ikara na ɗauke da rahoton.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce harkar tsaro dama ba harka ce ta gwamnati ita kadai ba, saboda haka akwai buƙatar kowane ɓangare ya kawo ɗauki. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ɗin da ya wakilci gwamnan jihar Kaduna wajen ƙaddamar da kwamitin tsarin tsaro a jihar Kaduna.
Mai girma gwamna ya ƙaddamar da wannan kwamiti na musamman wanda ya shafi kai aikin 'yan sanda ko kuma aikin tsaro zuwa can ƙasa daga unguwa ni har zuwa matakin jiha. Kuma mu nan a jihar Kaduna, gwamnatin jiha za ta iya bakin kokarinta domin a tabbatar da cewa an inganta harkar tsaro a duk fadin jihar Kaduna. Aikin tsaro ba aiki ce wanda kawai za a barwa gwamnati da kuma jami'an tsaro ba. Akwai gudumawa da al'ummomi, yan jaridu, shugabannin addinai, sarakuna da kuma sauran masu fada a ji da kuma kungiyoyi masu zaman kansu, duk kowa yana da gudumawa wanda zai bada.
Daukar yan sanda daga cikin al'umma da kuma kyautata alaka tsakanin su wata bukata ce da wasu manyan ƙasa suka dade suna nunawa. Mai martaba sarkin birnin Gwari Malam Zubair Idris Mai Gwari na biyu ma na cikin masu irin wannan ra'ayi.
Ni ina daga cikin mutanen da suka dinga neman cewa ya kamata a shigo da wannan tsari na yan sanda ko mutane wanda za su aiki tare da yan sanda saboda a yi maganin abubuwa marasa kyau da yawa wanda suke faruwa a cikin al'ummomi. Dan in ba a yi ba, aikin yan sanda nawa ne a Najeriya? Ba za su iya aikin ba. Kamar Abinnin Gwari, girman mu kusan local gama uku ne a gurin, amma yan sanda ba su kai 100 ba. To amma idan aka samu wannan tsari da ake so a yi, kowace al'umma a je a samu wasu mutane wanda za a ba su dama taimaka wajen tsare lafiyar mutane da dukiyarsu da rayuwarsu, abin zai fito kware da gaske.
Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce gwamnati na so ne ta tabbatar da magana da ake cewa dan sanda abokin kowa.
Ana son a samu alaka tsakanin al'ummominmu da kuma yan sanda. Kamar da ake magana yan sanda abokin kowa, to ana son ba dai kawai a faɗa a leben baki ba, a'a ya kasance a aikace. Ana ganin cewa yan sanda abokin kowa ne domin a sake habaka dangantaka da kuma fahimta tsakanin yan sanda da jami'an tsaro da kuma sauran al'ummomin.
Al'ummomin wasu yankuna da kan hukumomi daban-daban a jihar Kaduna dai sun dade suna kokawa game da yadda tsaro ya tsani, kamar da yadda shi ma Malam Mansur Zangon Aya na karamar hukumar Igaba a jihar Kaduna ya nuna wa muryar Amurka.
Ta kai ga gari irin su Gwada, su Dinki, su Bina, mutane sun bar garin ba sa iya kwana a gidajensu, ba a iya sallan jama'a. Juma'a. In ka kalli kaman farakoi kaman kamfanin zangon aya, lamban zango da suke zangon aya wut, abun ya kazanta ƴan kwanakin nan. Wallahi ina tabbatar maka da cewa a yanzu haka na san mutane wanda yake ba sa iya kwana a gida. Noma ya gagar mutane, kasuwanci ya gagar mutane.
Yanzu dai abun tsayawa a gani shine yadda wannan sabon committee kyautata alaka tsakanin al'umma da jami'an tsaro zai taimaka wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar Kaduna. Isa Lawli Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaishe ka na Ikara da kuma dimbin ma'abota sauraron muryar Amurka. Majiya kokwara don labaru daga tushe. A jamhuriyar Kamaru, cikin wannan rahoto da wakilin mu Awal Garba ya aiko, gwamnati ce ta zama da ƴan aware don samun maslahar fitina a yankin arewacin kasar dake amfani da harshen Ingilishi.
Har yanzu dai tsugune bata kare ba a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi sarauniya Ingila, duba da yadda gwamnatin ke neman sasanta rikicin dake tsakanin su da masu dauke da bindiga waɗanda suke neman yikero haramtacciyar kasar su Ambazonia. Da a can baya dai gwamnatin kasar ta yi kunnen uwar shego da su Muhammad Babalala dan jarida ne a kasar jamhuriyar Kamaru ya mini karin haske kan irin yadda al'amuran ke gudana.
Su ƴan aware har idan wato matsayin su ita ce a yanke wannan bangaren daga Kamaru a kafa ya zanto kasa intacciya, wannan ba zai taba siyuwa ga gwamnati ba. Gwamnati ba za ta taba yarda ba ya zanto an yi zaftare wannan bangaren an kaya ta zanto intacciyar kasa ballantana su mallaka. Idan a hakan aka tsaya a sharuɗan da ƴan Ambazonia suka jindaya, to wannan sasantawan ko da ɗaya ba za ta taɓa yiwuwa ba.
Shi ma Alhaji Mutari mazauni ne a garin Baminda ga abinda ya labarta mini.
Gwamnati ta bari ƴan aware su rarrabu kashi-kashi biyu. Yanzu kota ta samu ta yi magana da kashin sai-sai-sai ko ayyukta bi. Waɗansu kashin ba za su yi tada abin da yake faɗa ba. To saboda hakan nan zai yi tasiri. Amma tasirin ba za mu iya auna shi hakan nan ba. Shi ya saka kaga ko da yake an so mu wannan yarjejeniya, amma dai ana ci gaba da zaman gida da hana mutane fita kowane ranar Litinin, da hana yaran makaranta saka rigan zuwa makaranta, hedo saka kayan gida, ba sa saka uniform da sauransu.
Malam Ibrahim ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a ƙungiyar ƴan aware da ke ƙasar jamhuriyar Kamaru.
ƴan aware inda bakansu da yake tsaya ciki ba sun kasa sauka. Shi sa samun daidaituwa da gwamnati ina gani abu ne mawuyaci, domin gwamnati ita ma an soma wannan taron ɗin daidaita wannan a Swiss. Duk ƙa'idojin da suka sa gwamnati ta gaba zai ba gwamnati ta fita wannan taron. Yanzu shi ne ta dawo, yanzu tana so ta nemi daga ko waɗannan za su kawo sassauci a nan, su kuma waɗannan su ma a kan bakansu suke. Duka ga shi sa ni a wajena na gani abu ne mawuyaci a yanzu hakan nan, domin su har yanzu a kan bakansu suke.
Jibo mai ba da shawara ne ta ɓangaren hukumar harkokin cikin gida ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Tafiyan da ake yi shi Ayutebe ba zai iya magance komai a wannan tsakanin a wajen ƴan aware ba, saboda cewa mutane sun kakkasu a wannan jeji. Babu da shugaba guda ɗaya kamar da can somi wannan matsalan din da shi Ayutebe ya nuna cewa shi ne shugaba. Gaban shi wannan yankin da suke neman in shi Ambazonia. To kaga yanzu tun da aka kama shi an yanke mishi hurɗa da mutanen da suke jeji bai san abubuwan da yake wucewa ba. To shi yasa yau ko an ce fito yayi magana, wa zai ba ma ikon cewa gashi ku bar wannan sha'ani? Abu ne mai wuyan ganewa, mai wuyan sha'ani. Ke dai mu ce to in ma gwamnati sun kasance da gaske ne, sun saka wannan tsari na zama a tattauna a cikin kasar Kamaru, abu mai kyau ne, abu ne kuma mafi ala. Da je ka san waje gwamnati mu zauna mu e mu maganci matsalolin mu. To amma yanda gwamnati da ta fito ta karyata ta ce ba ta saka zama da Ayutebe akan cewa tattaunawa a ga matsalan aware ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu za mu shiga jamhuriyar Niger. Ƙungiyar ƴan jarida Ranger ta ba da horo ga ƴan jarida da ɗalibai a manyan makarantu kan tantance labari kafin su yada ta kafofin yada labarin radio da talabijin ko shafukan sada zumunta. Horon ya gudana da haɗin gwiwar ƙungiyar nan ta masarautar Denmark ta hanyar Oxfam. Ga Tamar Abari ɗauke da rahoton.
Taron an yi shi ne ta la'akari da yadda ƙasar Nijar ke tunkarar zaɓuɓɓuka nan ba da daɗewa ba. Usman Dambaji shi ne jagoran ƙungiyar taron Jet.
Kin san muna cikin yaƙi da ta'addanci a nan jamhuriyar Nijar, kuma da yaƙi da wannan cuta ta coronavirus, kuma gashin Allah kai mu ƴan watanni kaɗan za mu shiga zaɓe na ƙasa gaba ɗaya na hukumomi da manyan hukumomi. To kin ga lokaci ne wanda ake samun ruɗa ruɗani ake samun labaru wanda ba na daidai ba, wanda ƴan siyasa suke kuce-kuce ko suna ɓata junansu kuma a makahon mara labaru ko kuma makahon yanar gizo-gizo. To shine muka hore ƴan jarida da wasu masu lakwal na harkar jarida su gane ya ne ake iya hudda labari na kirki da labari na ƙarya, musamman kin ga a yanzu ya ɗauko hoton wani mai daraja game da hoton yarinya ko da hoton mace ko da wani gidan giya inda zai ɓata mishi suna saboda harkar zaɓe. To shine muka ce su gane su hatara, kuma muna so su yi aikin gyara cikin wannan abubuwan da muke ciki don ci gaban ƙasa. Labari an ba mai kyau bane, iya tarwatsa ƙasa, iya tarwatsa shaha, iya tarwatsa duka wani abu na ci gaba na ƙasa da wani waye. To shine muke so su gane an kawo musu labari ko an ba su labari sai su iya bincike su gane wannan binciken zai ba ni dama in gane wannan labarin na ƙarya ne ko na gaskiya ne. To kin ga horon da muka yi musu na kwana biyu da shi da yau.
La'akari da dokokin da gwamnatin jamhuriyar Niger ta tsaida kan duk ɗan jarida da ya ba da labarin ƙarya ko cin fuska ga wani a kafafen yaɗa labarai ko kuma shafukan sada zumunta. Dambajin ya ce kowane ɗan jarida ya dace ya lakanci waɗannan dokoki.
Mun guda musu dokoki na ƙasa wanda ba su sani ba, mun huddo su, mun rattaba su cikin kundi mun ba su, mun ce ga dokar da ya kamata gwamnati ya ce labari ga wanda ya kamata ka ba talakawa, ga wanda ya kamata bai kamata ka ba talakawa. Idan ka shiga dokar da ba taka ba za ka karo doka. Kin ga labari kamar ya shafi tsaro, labari ya shafi kamar kiwon lafiyar mutane kamar na COVID-19, labari kamar wanda ya shafi harkar zaɓe, labari ne masu zahi masu yaurin badawa, an ba a yi tattanta abubuwan ka ba da su ka samu kanka a cikin halin aka nake yi.
Su kuwa waɗanda aka ba horon cewa suka yi kamar an tada su ne daga barci.
Ibrahim Inazum, Radio Nagarta Marathi. Kasannan tamu ta Niger ana shirye-shiryen harkar siyasa. Kenan wani yanayi ne wanda ya sa ɗan jarida ya kamata su tashi da kwana su kwalka su san matsayinsu, su san zaman da za su yi, su san labarun da za su bada. To shi yasa wannan horon da Ranjit da wanda masu kama mata suka kawo suka muna ya ba mu daman mu gane waɗannan abubuwan duka. Ya ba mu daman mu kwalka daga barcin da muke.
Umar Albashir dan Lalher, ECGN ta ce a NSP ta Zandar. Gaskiya ya ƙara ni sosai, saboda yanzu kamar rezo sosai da muke shiga wani Facebook wani WhatsApp na ɗauki abubuwa da yawa. Na san labarin da ya kamata da wanda bai kamata ba in wasa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Niger.
Rahotannin nan na zuwa muku ne daga muryar Amurka. Hassan Maina Kaina, shigo da shirin tubalin tsaro.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, Air Marshal Al-Aminu Dagash, kuma jami'i na biyu mafi girman mukami a gwamnatin mulkin soji ta General Abdulsalami Abubakar. Air Marshal Al-Aminu Dagash shi ne sojan farko wanda ba sojan ƙasa ba da ya fara jagorantar rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya. Shi ne kuma wani sojan dai da ba sojan ƙasa ba guda ɗaya tilo da ya taɓa riƙe babban kwamandan makarantar horar da hafsoshin sojojin Najeriya, wato NDA, sannan ya fafata a lokacin yaƙin basasar Najeriya. Wannan tsohon babban hafsan hafsoshi dai ƙwararre ne akan sha'anin tsaro. Abin ma kenan da ya sa na tambaye shi ko shin mai zai ce dangane da halin rashin tsaro da shiyar arewacin Najeriya ta samu kanta a halin yanzu.
An yi ƙoƙari amma fa ba gama sallamawa. Idan da muke gani shi ne yau an yi ƙoƙari ta nan ko ta can, mutane suna alhamdulillahi, kuma bayan ɗan lokaci kaɗan kuma ka ji kuma wani abu ya ɓallo ya maye da mu baya. To yanda dai ake cikin tafiyar kenan dai da ake ta yi har yanzu shekara 10, 11, 12 ba za a ce mun sami zaman lafiya a arewa ba.
To ranka da dai a ina matsalar take ne?
A matsala irin wannan lamari ba za ka ce gashi ba, amma da abinda dai muka dan sani tun lokacin da muka dan sauka sannan wannan abin ya tashi shine in za a yi bincike sojoji da police mutanen air force da duk suna da sojojinsu da ake cewa intelligence officers irin waɗannan in an ce maka kasuwa ta ci wuta ba a san waye ya je kunna wutan nan ba to yayin da aka bincika sai kai kokari ka sami wanda suka san yanda bincike take wanda za su fito maka da gaskiya su ce maka to gashi wannan lamari har yanzu binciken da aka yi kuma wanda suka yi har yanzu a cikinsu da suke ko soja ne ko police ne ko ma'aikatan gwamnati ne a lokacin da wannan abubuwan duk suka soma faruwa suna nan suna wasunsu suna cikin gwamnati har yanzu wasunsu suna cikin waɗanda suka yi wannan bincike a lokacin to gaskiya ce dai har yanzu na yi zato ana watsammani ba a fito da ita filla-filla ba to in ku ba a fito da ita filla-filla ba ba za ka san maganin da za a yi ma wannan magana mu gama wannan rashin zaman lafiya kowa ya tafi gida ya kwanta lafiya to su waɗannan mutanen da ya kamata da suke sun yi binciken ba wa ba su yi ba sun yi kuma takaddun na nan an san history din an san su waye suke bayan su waɗannan duk masu tada hankalin nan ko boko haram ne ko ko fulani ne ko wane ne ko wane ne ne suna da shi saboda haka me yasa ba za a fito da waɗannan takaddun ba me yasa ba za a fito da waɗannan mutanen da aka tsammani suna goyen bayan mutanen nan ko suna ba su kuɗi su sayi makamai ko kuma akan sai musu makamai a kawo musu makamai hanyoyi iri misali abinda zan ga maka inda in ka tuna lokacin Jonathan da ya tafi ganin shugaban Chad Idris Deby da ya tafi ganin shi akan me yace akan lokacin nan su wai Boko Haram da meme inna suna sun sami karfi suna shigowa da karfi ta wajen Chad da Inaya da Niger da wani abu da aka je a cikin wannan meeting din kuma jama'a duka sun gani Idris Deby da President Jonathan suka shiga meeting sai aka sa mai Ali Sharif yana tare da su amma babu shugaban sojoji ko intelligence ko national security ko waye ko daya babu tare da su to wannan kaga akwai rashin gaskiya akwai kuma kila munafinci a cikin wannan lamari saboda haka irin waɗannan abubuwan duk dai abin da nake faɗa yanzu waɗanda suka sun san sun yi irin wannan bincike da aikin su ne sun yi amma ba a gama aiki ba dan ba a fito da wanda suke da laifi ba sannan a gama da su
ranka da idan muka duba yanda kai ka jagoranci sojojin Najeriya gaba daya na saman da nan ruwan da na kasan duka a matsayin babban hausan tsaro da farko tukunna ka ga musu cewar sojojin Najeriya suna da karfin da za su shawo kan waɗannan matsalolin da suke damu na biyu kuma kana ganin gwamnati tana yin abin da ya kamata
maina abinda zan ce abinda na sani shine idan kana da matsalar nan ko yaƙi ne ko ko faɗa ne tsakanin unguwa da unguwa ko ko faɗa ne tsakanin matafiya ake cewa ko ya ko me kai dole ne sai in kai zaka soma mai da wannan fadan gida dole sai kai tunanin abu biyu ko uku ko hudu na daya dole ne ka tabbata wannan fadan da gaske take na biyu sai ka auna kana da ilimin da suke da shi kana da ilimin irin yanda su suke tafiyar da lamarinsu in baka da wannan ilimin to dole ka je ka nema tukunna na biyu dole ne ka san cewa ka san makamansu ka san me dinsu kuma kai ka tabbata cewa kai kuma kana da makaman da suka fi nasu karfi da wani abu da zaka yi amfani da shi na uku ka tabbata cewa duk wani soja ko waye da zaka tura ya je wannan gaban daga dole ne an karantar da shi an ba shi training sosai ba wai na wata 6 ba ko wata 7 ba soja ba a gama da karantar da soja a wata shida a wata bako duk shirme ne wannan duk wanda ya maka wannan yayi maka shirme recruit dole ne kan ba shi training inda naji ko wata tara ko shekara daya na farko kenan na biyu in ya dawo bai isai ka tura shi gaban daga ba dan har yanzu ciyawa ne sai ka mai da shi barikin soja kuma ya ci gaba da ana koyar mishi akalla sai ya kawo su shekara biyu da rabi din nan kafin ka ce ya zama jarumi ya nuna ya san lamarin kama bindiga da komai sannan ka ce mishi to ya kai gaban daga in baka har hada wa'annan ba ta kada ma ka ce za ka je ka yaki wani dan ko za su gama da kai akan abinda kasa take ciki ko gwamnatin kasa take da shi take ciki shi ma tunda ana da president kuyi ne commander in chief da komai da komai tsohon soja ne saboda haka bai kamata a zo a ce wai akwai yan aka kai bamu da ilmin da mutanen nan suke da shi kakakaf sannan mu shirya kanmu sannan mu je mu yaki mutanen nan saboda haka gwamnati ita kanta tana da nata laifinta da su manyan sojojinta
to masu sauraro da wannan ne kuma za mu diga aya a cikin wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu zama lafiya
yanzu lokaci yayi na kawo muku sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
A wannan watan ne dangantakar diplomasiya tsakanin Amurka da Vietnam ke cika shekaru 25 da kafuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce mataki ne na tarihi wanda da farko ya buƙaci kasashen su fuskanci mummunan tarihin yakin da ya faru tsakanin su. A shekarun 1980 Amurka da Vietnam suka yi aiki don kawar da barnar da yakin ya haddasa ta hanyar mayar da gawarwakin sojojin Amurka da ke Vietnam. Wannan ya kai ga kawance mai kyau da kuma sake kulla kyakkyawar dangantaka a hukumance a shekarar 1995. Tun daga lokacin a cewar Pompeo, kasashen mu suka kulla kawance akan tubalin cimma abubuwa tare, mutunta juna da kuma matakin jingina abin da ya faru a baya don maida hankali akan gaba. Amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen haɓakar tattalin arzikin Vietnam. A cikin shekaru 20 da suka gabata, dangantakar cinikayya tsakanin kasashen biyu ta haɓaka da kashi 700. Hakika, kamfanonin Amurka na taimakawa ta hanyar zuba hannun jari na biliyoyin kuɗaɗe a ƙasar. Yanzu Vietnam na ɗaya daga cikin kasashen da tattalin arzikin su ke bunƙasa sosai a kudu maso gabashin nahiyar Asiya, inda miliyoyin mutane suka fita daga ƙangin talauci. Haka kuma Amurka da Vietnam sun faɗaɗa dangantaka tsakanin jama'ar ƙasashen su ciki har da bangaren ilimi. Kusan 'yan Vietnam 30,000 ke karatu a jami'o'in da ke Amurka yanzu haka. Yayin da a baya Amurka da Vietnam ke faɗa tsakanin su a fagen daga, a yau dangantakar ƙasashen ta fannin tsaro ta haɗin gwiwa ce a cewar Pompeo. A kwanan nan katafaren jirgin rundunar sojan ruwan Amurka na USS Theodore Roosevelt ya kai ziyara Da Nang, jirgin ruwan dakon jiragen sama mallakar Amurka na biyu da ya kai ziyara Vietnam tun bayan ƙarshen yakin. Bayan haka, saboda ɗage takunkumin makaman da Amurka ta yi kan ƙasar shekaru 4 da suka wuce, yanzu sojojin Amurka da na Vietnam na ƙoƙarin ƙarfafa haɗin gwiwar su ta fannin tsaro. Sakatare Pompeo ya lura cewa har yanzu akwai kalubale a dangantakar kasashen, amma iya samun kyakkyawar tattaunawa a lokacin da kasashen suka samu rashin jituwa shi ya tabbatar da matsayinsu na iya zama kasashe kawaye. Nan da shekaru masu zuwa dole ne Amurka da Vietnam su maida hankali akan makomarsu, abinda Pompeo ya jaddada kenan. Nan da shekaru masu zuwa dole ne Amurka da Vietnam su maida hankali akan makomarsu, abinda Pompeo ya jaddada kenan, don gina dangantakar haɗin gwiwa a ɓangaren tsaron yanar gizo zuwa ilimi da kuma tsaron ƙasa. Yayin da muke murnar cika shekaru 25 da ƙulla wannan dangantaka a shekarar 2020 a cewar Pompeo, ya kamata mu sabanta kudurinmu don tabbatar da kafa yantattar kasar Vietnam mai karfi da kuma samar da zaman lafiya da ci gaba a yankin. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa